Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, Gundumar Columbia ke magana akan mitocin da suka hada da mita 25 da mita 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma muryar arewa dalon dukkansu akan zangon FM. A kasar Ghana ana iya sauraro ta Alpha Radio da ke birnin Kumasu. Duk kuma lokacin da ake so za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ga kanin labarai.
Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka sun yi alkawarin ƙara ƙaimin yaƙi da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a nahiyar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kalubalanci nahiyar Turai kan matakan da take ɗaukowa game da kwararren bakin haure. Shugaba Trump ya isa birnin Brussels inda zai haɗu da mambobin kungiyar tsaro ta NATO da yake yawan suka.
To, kanin labaran kenan. Bayan kun gama shan labaran duniya yau Laraba 11 ga watan Yulin shekara ta 2018, muna da rahoto akan ziyarar da wani jami'in ofishin jakadancin Amurka ya kai jihar Plateau, inda yake cewa
they risk their lives to save more than 400 people. 400 people are alive because of two peacemakers.
Yace sun sa rayuwarsu cikin hadari don su ceci fiye da mutane 400. Mutane 400 sun tsira saboda waɗannan shugabannai masu son zaman lafiya.
Mataimakin shugaban ofishin jakadancin Amurka a Najeriya kenan. Hukumar zabe ta ce ta rarraba kayayyakin zaben gwamnan jihar Ekuti da za a yi a ranar Asabar idan Allah ya kai mu. Sannan kuma
jam'iyyar APC a jihar Niger, Najeriya ta ce ta damu matuƙa ganin sunayen wasu masu rike da mukaman siyasa daga jihar a cikin jerin sunayen waɗanda suka kafa sabuwar kungiyar Reform APC.
To, kada kuma amince kamar kowace ranar Laraba za mu gabatar muku da demokradiyya a yau.
To, jama'a, assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da suka yi taro a Mauritania makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen yaƙar kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a nahiyar, musamman ma a yankin Sahel. Wannan alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu ƙasashen yankin Sahel, ciki har da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar 10 a kudu maso gabashin ƙasar, da wani hari a kan kwatakwatar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe 5 da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi ta G5 Sahel, da kuma wasu hare-hare 2 da suka auku a Mali. Sai dai wasu ƙwararru sun yi gargaɗin cewa da wuya ƙungiyar ta AU ta iya ƙara assasa ƙarfin rundunar haɗin gwiwar ta G5 Sahel wacce aka kafa a bara. A wani labari mai nasaba da wannan, wasu mata masu riƙe da manyan mukamai sun yi kiran neman ƙarin tallafi daga ƙasashen duniya domin a taimaka wa mata da 'yan mata su tsira daga matsalolin rikice-rikice da ayyukan ta'addanci da rashin ci gaba da ƙasashen yankin Sahel ke fama da su. Ministan harkokin wajen Sweden da mataimakin babbar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da wakiliya ta musamman kan harkokin mata, zaman lafiya da tsaro ta kungiyar tarayyar Afirka ne suka yi wannan kira bayan da suka kammala wata ziyara haɗin gwiwa da suka kai a jamhuriyar Nijar da Chadi, inda suka haɗu da mata daga ɓangarorin al'umma daban-daban. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar Turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira. Ba wai kawai ta naɗe hannayenta ta sa ido kan ƙasashe, wato ƙasashe kaɗan suna ƙoƙarin magance wannan matsalar ba, da kuma ababen da ke haddasa kwararar 'yan gudun hijirar. A makon da ya gabata, kungiyar tarayyar Turai ta ɗauki wani mataki na bai ɗaya wanda ya mai da hankali kan samar da wata cibiya a arewacin Afirka domin tantance masu neman mafaka da ke tserewa yankunansu saboda rikice-rikice da waɗanda ake musgunawa da kuma 'yanci rani. Fatansu dai shi ne wannan mataki ya sauƙaƙa kwararar 'yan gudun hijira da suke ɗunguma zuwa ƙasashen da ke gaba-gaba kamar su Italiya, wacce take fuskantar matsin 'yan adawar siyasa, lamarin da ya sa take juya akalar kwale-kwale da dama ɗauke da masu neman mafaka zuwa wasu yankunan. aje talata wani babban jami'i mai magana da yawun shugaban hukumar dake kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya William Splinder yace majalisar tana kokarin ta ga an raba dawainiyar yan gudun hijirar da kuma rage hadarin tsallaka tekun Mediterranean a cikin kwalakwalin mara inganci mai cinkoson jama'a Shugaba Trump ya isa birnin Brussels inda anan ne hedkwatocin kungiyar tsaro ta NATO da kuma ta tarayyar Turai suke waɗanda duk bangarori ne biyu da shugaban na Amurka ke ci gaba da yin hannun babbar riga da su a je talata Trump ya soki kungiyoyin biyu inda a shafinsa na Twitter ya fito karara yana kira ga mambobin kungiyar NATO da su ƙara kuɗin karo-karo da suke bayarwa na tsaron kawancin kungiyar wanda ya kasance mai muhimmanci ga kawancin dakarun kasashen yammaci tun bayan yakin duniya na biyu cikin watanni 17 da gwamnatin Trump ta kwashe tana mulki shugabannin nahiyar Turai suke ta nuna damuwa da fushi kan yadda Trump yake sukar su amma kuma suke takatsantsan wajen sukar shi a fili amma kuma hakan ya sauya a jiya talata a daidai lokacin da shugaban na Amurka ke shirin yin wannan tafiya zuwa ƙetaren tekun Atlantika a wani martani da shugaban gudanarwa na kungiyar ta tarayyar Turai Donald Tusk ya mayar Ya ce yake Amurka ki rungumi kawayenki hannu biyu domin waɗanda kike da su a matsayin kawaye ba su da yawa yana mai cewa al'adar rusukan nahiyar Turai a kulliyomin ba hanya ce mai kyauta tafiyar da kawaye ba a lokacin da aka tambayi shugaba Trump kan me zai ce game da kalaman na Tusk sai ya ce Amurka na da kawaye da dama kawai dai ba za mu bari ana kwara mu bane kungiyar tarayyar Turai ta jima tana kwara Amurka Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ci gaba da nuna matsin lamba ga Iran tare da yi mata gargadin cewa za ta dandana kudarta bayan da hukumomin Tehran suka yi barazanar katse hanyoyin jigilar mai a yankin Gabas ta Tsakiya. A jiya talata Pompeo ya isa Brussels inda ya tsara zai yi wasu jerin taruka a gefen taron kungiyar tsaro ta NATO domin ya tabbatar wa kawayen Amurka cewa Iran ba za ta yi nasara ba. Gabanin zuwansa Brussels a jiya Pompeo ya kai wata takaitacce ziyara a hadaddiyar daular Larabawa inda ya ce Amurka ta himmatu wajen tabbatar wa shugabannin Iran cewa irin ɗabi'un da suke nunawa ba za su haifar mata da sakamako mai kyau ba. A makon da ya gabata ne shugaban Iran Hassan Rouhani ya barazana cewa za su katse hanyar da ake safarar man ƙasa da ake bi da shi ta mashigin Hormuz idan har Amurka ta ci gaba da yunkurin tilastawa dukkanin ƙasashe su daina siyan man ta. Wani hari da ake kyautu zaton na kuna bakin wake ne da aka kai a wajen wani gangamin siyasa a arewa maso yammacin Pakistan a jiran jiya talata. Ya halaka akalla mutum 14 ciki har da wani dan takara mai neman kujerar majalisar lardi. Harin ya har ila yau ya jikkata wasu mutum 45 a cewar ƴan sanda da shaidu bam din ya tashi ne a tsakiyar fashawar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa a daidai lokacin da Harun Belur wanda harin ya ritsa da shi ke shirin gabatar da jawabinsa a gaban gangan magoya bayan jam'iyyarsa ta Awami National Party wacce ba ruwanta da addini zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari wanda ya auku makonni biyu kafin a yi zaɓuka majalisar dokokin ƙasa na majalisar larduna a ƙasar ta Pakistan.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto akan ziyarar da mataimakin shugaban ofishin jakadancin Amurka a Najeriya David Young ya kai jihar Plateau. Bayan kashe-kashen da aka yi a wasu sassan jihar inda yake cewa
I'm here to learn about what's going on with the cycles of violence and what we can do to help be a partner to help prevent these cycles of violence difference for peace.
Mr. Young ya fara ne da cewa nazo nan ne don in fahimci abin da ke faruwa na yawan tashin-tashina da ke aukuwa da kuma yadda za mu haɗa kai mu taimaka wajen hana tashi-tashin hankula, mu taimaka wa waɗanda rikicin ya ritsa da su, mu kuma samar da wasu sabbin salon tabbatar da zaman lafiya. Na tambaye shi ko me ya gane wa idonsa a wuraren da ya je?
My heart just goes out to the people who were affected in Barkin Ladi.
Yace naji takaicin abin da ya faru a Barkin Ladi. Mazaunan wannan karamar hukuma sun yi asara mai yawa. Yace ya gana da wasu dake gudun hijira a wata majami'a, abin tausayi ne. Kaga yara ba sa makaranta sun gudu don su tsira da ransu. Ba abinci, ba magani, ba ban daki. Yanayi ne mai matukar wahala. yace su a ofishin jakadancin Amurka sun yi Allah wadarai da yadda wasu bata gari za su dau bindiga da adda suna kai farmaki wa mutane. Mr. Young ya yaba da matakan da wasu limaman addinin Musulunci biyu suka yi wajen kare wasu mabiya addinin Krista daga halaka.
They risk their lives to save more than 400 people. 400 people are alive because of two peacemakers.
Yace sun sa rayuwarsu cikin hadari don su ceci fiye da mutane 400. Mutane 400 sun tsira saboda waɗannan shugabannai masu son zaman lafiya. Yace kasar Amurka ta bada tallafi da dama wa kungiyoyin da ke aikin samar da zaman lafiya, inda ya jaddada cewa zaman tattaunawa da shugabannin addinai da na al'umma da daukan matakai da zarar an hangi take-taken tashin hankali za su taimaka kwarai wajen samar da zaman lafiya.
Nigeria needs to really invest even more in law enforcement.
Mr. Young yace kamata yayi Nigeria ta dukufa wajen aiwatar da doka, samar da ƴan sanda da horar da su da tabbatar da cewa an ba su kayan aiki da albashi don su gudanar da aikin su na tsaron lafiyar mutane. Ko ziyarar ta kasar Amurka za ta yi tasiri wajen wazar da zaman lafiya?
Sunana Sani Suleiman, ma'aikaci kan samar da sulhu da sasanta zamantakewa na zaman lafiya tsakanin al'umma. Lallai wannan ziyara na shi jakada ziyara ce ta karfafa gwiwa domin shugabanninmu, musamman shi gwamnan jihar Plateau da ma sauran hukumomi na Najeriya, suna buƙatar irin wannan karfafawan don su fahimci cewa akwai ƙasashen duniya da suke da fatan alherin cewa a samu kan zare gurin warware wannan matsala.
Sunana Barista Yakubu Salabawa, kuma lawyer ne mai zaman kansa. Abin da nake so mu fahimta a matsalar Najeriya, sai mu 'yan Najeriya muke da mafita da kuma muke da hanyar da zamu kawo ƙarshen masifar nan da bala'in da ya hau a ƙasar mu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
To, ranar Asabar idan Allah ya kai mu 14 ga wannan wata za a yi zaben gwamna a jihar Ekiti. Kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa
hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta bakin sakataren ta na mulki Dr. Muslim Omolake ya ce sun shirya wa zaɓen gwamnan a jihar Ekiti.
We have deployed them and even sensitive materials to all the city local government areas. We have trained them over 11,000 adult staff who are going to serve.
Dr. Muslim Omolake ya ce sun rarraba kayayyakin aiki a ƙananan hukumomi 16 da ke jihar Ekiti, kamar su GAM, takardun cikawa, rajistar masu zaɓe da dai sauransu. Kana sun horar da ma'aikatan wucin gadi sama da 11,000 waɗanda za su yi ayyukan zaɓen.
Election is going to take place in 2,195 polling units.
Dr. Omolake ya ce za a yi zaɓen a mazaɓu 2,195. Ya ƙara da cewa hukumar zaɓe ba za ta yi mirsisi a zaɓen gwamnan na jihar Ekiti ba, don hukumar zaɓen za ta yi sahihin zaɓe. A nashi jawabin, babban sufeto janaral na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Abayomi Sogole ya ce 'yan sanda ba za su mara ma kowa ba, za su yi aiki na tabbatar da tsaro.
The police will remain neutral, the police will not be partisan, and the police will protect everybody willing to participate in the election. The police will protect your votes and make sure your vote counts.
Alhaji Ibrahim Idris ya ce 'yan sanda za su tsaya a kan gaskiya, 'yan sanda ba za su sanya hannu a siyasa ba, 'yan sanda za su kare duk mai son ya jefa ƙuri'a, 'yan sanda za su kare muku ƙuri'unku kuma ƙuri'unku su yi amfani. Sufeto janaral na 'yan sandan Najeriya Idris ya yi gargaɗin korar duk wani jami'in 'yan sanda da ya bar aikinsa ya yi shigar sharo ba shanu a cikin siyasa. Su ko 'yan siyasa irin su Chief Tayo Olatubosun na jam'iyyar APC da Mr. Jetin Adebayo na jam'iyyar PDP sun ce sun shirya wa zaɓen na gwamnan jihar Ekiti.
We are very prepared. We as a party, we are ready.
Jami'an 'yan sanda sama da 30,000 ne aka jibge a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro a lokacin zaɓen gwamnan, kuma akwai wasu jami'an tsaro daga rundunonin soji, civil defense, custom, immigration da su ma aka kai a jihar Ekitin domin tabbatar da tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, to daga can jihar Niger kuma wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Bazari ya kuma ne da rahoto cewa jam'iyyar APC a jihar ta nuna damuwa akan ganin sunayen wasu 'yan jam'iyyar daga jihar a cikin sunayen waɗanda suka kafa Reform APC.
A wani taron manema labarai shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, Injiniya Muhammad Imam ya ce ganin sunan dan majalisar dattawa Sanata David Umaru da kuma dan majalisar wakilan Najeriya Lado Sulaja a sabuwar jam'iyyar ta RAPC ya zo musu da mamaki. Sakataren tsare-tsare na APC a jihar Niger Ismaila Modibo ya yi ƙarin haske akan matsayinsu.
A mataki na farko da muka ɗauka shi ne an ba su dama su gaggauta ƙaryata sa sunansu a wannan cikin wannan sabon jam'iyya da ake ƙirƙira na ta'yan tawaye. In har suna ciki, to su gaggauta ƙaryatawa. In kuma har ba su ƙaryata ba da sauransu, to mun tabbatar suna ciki kuma jam'iyya za ta ɗauki hukunci yadda ya dace.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin Sanata David Umaru ya ci tura, to amma na samu nasarar samun Honorable Lado Sulaja ta wayar salula.
Amma yanzu gaskiya ni na kasar India ba abin da zan cewa sai in na dawo sannan ji ne da ita jam'iyya za ta ce.
Kana tare da ita sabuwar jam'iyyar APC wato RAPC wadda Buba Galadima ke shugabanta ko ku?
Ni dai a yanzu magana da kike amma kani sai jam'iyyar APC ne a yanzu.
To baka tare da wancan bangare na Buba Galadima kenan.
To ba ta so kamar da na gaya maka wannan al'amari wanda sai mun dawo gida kuma mun ga abin da ke faruwa sa'annan zan iya magana da mai da yanda sunana ya shiga ciki.
Jigon APC a jihar Niger Abdulkadir Ahmadu na Huntuwa ya ce ballewar su Buba Galadiman bai dame su ba.
Cin hanci da rashawa da ake a ƙasar nan ne da gwamnatin nan ba ta so shine ba su so, shi sa suka koma can suka yi kungiya suna neman su kada wannan gwamnatin kuma ba su yi da tsara ba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokuraɗiyya a yau.
Demokuraɗiyya a yau. Cikin shirin haɗakar jam'iyyun siyasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP za ta yi tasiri a zaɓen 2019 a Najeriya, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A ƙarshen makon da ya wuce ne jaridar Vanguard ta Najeriya ta buga labarin cewa jam'iyyun PDP da SDP da ABGA da wasu jam'iyyu 39 sun amince za su fidda ɗan takara ɗaya domin su tinkari shugaba Buhari da jam'iyyar APC a zaɓen ƙasar da za a yi mai zuwa. Jam'iyyun a wata ruwaya sun ce za su kira kansu CUPP, wato Coalition of United Political Party da Turanci. Sai dai a daren jiya Talata tashar talabijin ta Najeriya NTA ta ba da rahoton cewa 20 daga cikin waɗannan jam'iyyun sun tsame kansu daga cikin wannan haɗakar, suna cewa an ariba kunansu ne aka ce albasa. Ga dai shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana.
Jam'iyyun sun samu mara baya daga zauren jagororin siyasar Arewa da suka ce suna mara musu baya. Tanko ya ka sai yana kan gaba da tawan.
Game dai da shugaba Buhari da gwamnatinsu na riga na faɗa abin da zan faɗa yau fiye da shekara uku. An nana ta ba zan sake faɗa wani sabo ba. Dalili shi ne lokacin da na faɗa ai zagi na ake. Wani da yana da damawa da ina tafiya zai zo ya mauje. Amma da yake kamar yadda na karanta ma ɗazu aya na yi haƙuri na yi jimuri ba gashi da suke da ganin laifina yanzu kuma su suke yabba mun ba. To saboda haka wannan haɗaka ita ce za ta ba da dama jama'a ƙasar nan su ga wata tafiya wacce take da alama za ta iya nasara su mara mata baya.
Shin me za su ce ne game da farin jinin Buhari musamman ma a yankin Arewa? Dr. Umar Ardo shi ne sakataren jagororin siyasar Arewa.
Da ne ake son Buhari. Ai ba wanda ya kani son Buhari ai. A daɗin siyasar ya yi so ɗaya ya faɗi, ya yi so biyu ya faɗi, ya yi so uku ya faɗi, ya yi kuka da hawaye ya ce ba zai sake yi ba. Ni ne na same shi na ce ranka daɗe ka sake yi, kai haka ka bar ni mu yi wannan. Kuma ya ce Dr. Zukai na yi. kuma yana jami'a adawa jami'an PDP. Amma daga zuwan shi ya nuna bai san mu ba. Daga ya zo ya ce ba shi ba na kowa ba. Daga sali ya jefar da mu. To in ba kai na kowa ba, ta ya kowa za su kasance da kai?
Wato shi yasa Dr. Umar Audu ake cewa watakila rashin jawo ku a jika da rashin samun kuɗi ne yasa kuke ɗaukar irin wannan.
No, rashin jawo mu a ciki mu ma mu taimaka na gyaran ƙasar shi yasa muka yi. Ba wai don kuɗi ba, a shugaban ƙasar ba a biyan shi ne. Ba kan kuɗin gwamnati yake zama ba. Ba kan kuɗin gwamnati yake zuwa ma ya ci abinci da asibiti da komai ba. Ai, ana biyan shi ya kawo mu ma mu yi mu ba da koi guduma mu a biya mu yaƙi. Ta ya za mu bi shi? Ai, ba mu bi shi billahi lazi.
APC dai ta bakin mataimakin shugaban ta Narewa Maso Gabas Mustapha Salihu ta ce ba ta yi mamakin yan adawar ba, don dama sun yi hamayya da Buhari a 2015.
Wayannan fatin wanda suna existing ne kawai a paper, kana da certificate ɗinka, kana cikin dan briefcase ɗinka, kana yawo da shi, ba za su ba mu tsoro ba.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ya suke fasara hada-hadar siyasa a Najeriya ƙasa da shekara ɗaya kamin babban zaben ƙasar.
Hada-hadar siyasa a Najeriya tana ta dadda bayyana da tabbata cewar magana ce ta makomar ɗaiɗaikun 'yan siyasa a madadin makomar ƙasa. Kusan babu wani lokaci a tarihin Najeriya wato da ya bayyana ƙarara cewar mafiya yawan 'yan siyasar Najeriya sun fi damuwa da makomar su ne a ƙashin kansu a siyasance a kan maslahar ƙasa kamar wannan karar.
To, wannan karon wani abu da ya fito da alama kamar abin da ya faru a 2015 kamun zaɓe shi ne labari da ya fito ƙasa da mako ɗaya yanzu cewa a jam'iyyar PDP da wasu sauran ƙananan jam'iyyu har 41 ne ko kusan haka sun samu fahimtar juna, sun ce sun haɗa kai wuri guda saboda su fitar da a 'yan takara guda-guda a duk inda ya kamata saboda su fafata da jam'iyyar APC. Shin ya kuke kallon wannan ikirari da suka yi?
Wato abu biyu za a yi la'akari da shi game da wannan yunkurin dunkulewar jam'iyyar ce za su yi kawance. Abu na ɗaya, su waɗannan ƙananan jam'iyyun da suka amince yi kawance da PDP sun yi ragon azanci, sun rusa ɗaya daga cikin jigajigan manufa na samun jam'iyyu da yawa a ƙasa. Domin su ake yi yayin da ɗan ƙasa suka ji jam'iyya ta ɗaya da ta biyu ba su yi musu daɗi ba, ya zama suna da ta uku da ma ta huɗu. Don haka da dunƙulewa suka yi a junansu domin su yi ƙoƙarin kauda PDP da APC, da ya fi musu hikima da fasaha da kuma wato inganta demokaradiyya a kan su ce za su bi wata jam'iyya su mara mata baya. Abu na biyu wato shi ne, idan PDP ta ci zaɓe za ta haɗiye su, idan ta faɗi za su faɗi tare, kuma kafin su sake wani yunkuri si tasiri zai ba su mamaki. Kuma za ma ka iya ƙara da abu na uku, cewar kamar ba su yi la'akari da tarihin wato siyasar Najeriya ba na wannan haɗakar, aƙalla a jamhuriya, daga cikin jamhuriya uku da aka yi wannan yunkurin, sau biyu ana ba a kai gaci. Don haka idan ka ɗauki yanzu wannan yunkurin nasu ya fi kama da abin da aka yi a jamhuriya ta farko wanda bai nasara ba, da wanda aka yi a jamhuriya ta biyu wanda bai nasara ba. Bai yi kama da abin da ya fara a 2015 ba. To, abubuwan da suka auku a ƙasar a 2015 har suka haifar da canji yanzu ba su ne ba a ƙasa. Saboda haka ba zan yi tasiri ba a fahimta ta.
Waɗansu daga cikin waɗanda suka taimaka a kai waccan dunƙulewar ko kuma narkewar suna daga cikin waɗanda suke a fusacin, kana ji sun koyi darasi, sun koyi wani abu da yadda aka yi waccan haɗakar, suna iya nanata ta a wannan karon su samu nasara?
Sai nake ganin kamar ba su koyi, babu wani darasi da suka koya. Wato, a PDP, sun fasa PDP ne domin wato sun hango za ta faɗa a zaɓe. Sannan kuma ba su ne suka gina APC ba. APC ta riga ta samu APC ta ribaci wannan tawayen da suka yi PDP ta gayyace su suka shigo kuma da suka shigo za ka iya cewa su suka fi rabauta da shigowar fiye da da taimakon APC
ya kuke kallon wannan bijirewar daga wannan bangaren kuma menene karfin sa
alamu ne na cewar dai kansu suka sani kansu suke nema makoma saboda kada ka manta sai da suka fara baiwa APC sharadi cewa in ba a san su fita to a ba su abin da ake kira a turanci automatic ticket ma'ana a yadda cewar duk wani mai sha'awar kujerar su a jam'iyyar kada inuna ba za a yi zaben yar cikin gida ba
in Dr. Luka ya kake ganin ita jam'iyyar APC take tunkarar wannan matsala da ta kunno kai a cikin jam'iyyar
wato yadda suka tunkare ta tun farko wato akwai rauni basu yi abin da ya kamata na su rike ƴaƴansu ba sannan kuma yanzu ba su iya fito da wani abu wanda zai rarrashe su dawo ba don haka zai fitar wannan fitar tasu zai iya janyo wa APC asara mai yawa ko da kuwa ba a iya kare ita wanda ban yi zaton fitar kadai za ta janyo gwamnatin APC musamman a tarayya ta faɗi ba sai ka duba wasu abubuwan da yawa tukunna daga ciki sai inda suka koma din sai an ga wa aka sayar takara wanda za a iya gwada kwanci da shi ne sannan sai an ga me gwamnatin APC a tarayya ta yi daga yanzu zuwa dab da zaben na ayyuka ma ga al'umma kawai da kuma gamsar da su cewa ci gaban shugaba Muhammadu Buhari a mulkin ya fi canja shi alheri amma ko me zai je izo ko da shugaba Muhammadu Buhari ya koma tabbas APC za ta rasa gwamnoni da yawa za ta rasa 'yan majalisa da yawa
masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
yanzu dai nan misalin karfe 1 da kusan rabi na dare ne a gogon Washington DC ga takaitattun labarai kafin mai sallama
Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da suka yi taro a Mauritania a makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen yakar kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a nahiyar musamman ma a yankin Sahel. Wannan alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu ƙasashen yankin Sahel, ciki har da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar 10 a kudu maso gabashin ƙasar da wani hari akan hedkwatar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi ta G5 Sahel. Da kuma wasu hare-hare biyu da suka auku a Mali. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar Turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira. Ba wai kawai ta naɗi hannayenta ta sa ido ga ƙasashen da suke sauran yankunan ba, akan cewa su kaɗai za su ɗauki nauyin wannan ɗawainiya. Shugaba Trump ya isa birnin Brussels inda a nan ne hedkwatocin kungiyar tsaro ta NATO da kuma ta tarayyar Turai suke waɗanda duk ɓangarori ne biyu da shugaban na Amurka ke ci gaba da yin hannun babban riga da su.
Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. A madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake gayyatar ku domin sauraron wani shirin da za mu gabatar da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe a gugun Najeriya insha Allah.